Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 14 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Mutane fiye da 100 ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a Kogi, jihar Niger a arewacin Najeriya, a daren Litinin bayan da jirgin ya kife da su a ruwa. Da sanyin safiyar yau Laraba, wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai garin Odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 3, inda ya jikkita wasu mutum 13. Hukumomi sun bayyana a yau Laraba cewa akalla mutane 59 sun halaka, wasu da dama sun bace a bangaren ruwa na kasar Girka, yayin da wani jirgin kamun kifi da ke dauke da bakin haure ya nitse a cikin ruwa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar zaben kasar Niger ta ce ta kammala shirye-shirye domin gudanar da zaben waɗanda za su wakilci 'yan kasar mazauna kasashen waje a majalisar dokoki wanda za a yi a kasar Ghana. Albarkacin ranar bada gudunmuwar jini ta duniya, wato yau 14 ga watan Yuni, za ku ji cewa hukumomin lafiya a jamhuriyar Niger sun yi kira ga jama'a da su bada gudunmuwar jini domin ceto rayukan marasa lafiya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Mutane fiye da 100 ne suka rasu a wannan hadarin jirgin ruwa a kogin Niger da ke arewacin Najeriya, a daren Litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa. Mai magana da yawun 'yan sanda Okasanmi Ajayi ya shaida wa manema labarai a daren Talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar Kwara da ke kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku. Ya ce da dama daga cikin fasinjojin suna dawowa ne daga bikin aure a makwabciyar jihar Niger. Hukumomin sun ce yara da yawa na daga waɗanda suka rasa ransu a hadarin. Ajayi ya ce akalla mutane 300 sun rasa ransu a wannan hadarin jirgin ruwa, inda aka samu ceto mutane 100 ko fiye da haka. Masu ceto dai na ci gaba da lalubin waɗanda lamarin ya rutsa da su, abinda ya sa ake ganin adadin waɗanda suka rasa ransu yana iya karuwa. Hadarin jirgin ruwa dai ba bakon al'amari bane a Najeriya, sakamakon dalilai da dama da suka hada da cinkoso, rashin kyakkyawar kulawa da jiragen, da rashin ingantaccen tsarin kariya. Akalla wato rayukan kananan yara 15 ne suka salwanta a watan Mayu lokacin da wani jirgin ruwa ya kife a kokarin da yake wato a lokacin da yake tafiya a jihar Sokoto dake arewa maso yamma na Najeriya. Da sanyin safiyar yau Laraba, wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a garin Odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 3 da jikkata wasu mutum 13. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani ne da manyan makamai masu linzami guda 4 wajen kai wannan hari. Hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makamai mai linzamin ya fada akan wani wurin ajiye kayayyaki, inda anan ne mutane 3 suka rasa ransu. Harin da Rashan ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin Odessa. Jami'ai sun kara da cewa masu aikin ceto na ci gaba da tonan barakusai domin samun waɗanda barakusan suka danne. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da wannan hari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 100 ne, wato mutane miliyan 110 ne aka tilastawa rabuwa da gidajensu a faɗin duniya. Babban shugaba mai kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya shaida manema labarai a ranar Laraban nan a Geneva cewa yaƙi da kuma zalunci da ayyukan keta haƙƙin bil'adama sun ɗaiɗaita mutane miliyan 108,400 ya zuwa ƙarshen shekara ta 2022, lamarin da ya nuna ƙaruwar mutane miliyan 19. Grandi ya ce mamayar da Rasha ta yi a Ukraine wanda ya fara tun a watan Fabrairu na shekara ta 2022 shine babban makasudin karuwar da aka samu tunda dai wannan adadi ya karu zuwa inda yake a halin yanzu na miliyan 110 sakamakon daddaren rikicin da aka shafi wato makonni 8 ana yi a Sudan wanda ya sanadin mutane miliyan 2 suka rabu da mahallansu adadin dai wani bangare ne na rahoton shekara-shekara na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya game da mutanen da aka tilastawa tsallake gidajensu a duniya baki daya Grande ya ce daga cikin adadin tuni fiye da miliyan 35 suka tsallake domin neman mafaka a waje yayin da wasu miliyan 62 suka warwatsa a cikin gida ya kara da cewa mutane da dama da suka rasa alƙibla ko tudun dafawa da zai nuna takamaiman inda suke sun kai adadin miliyan 4,400 a shekara ta 2020
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko ga rahotonmu daga Ghana. Hukumar zaben Niger ta Seni ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben waɗanda za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a Majalisar Dokoki wanda za a yi a ƙasar Ghana a ranar Lahadi 18 ga watan Yuni. A halin yanzu dai jam'iyyun siyasa kamar na su PNDS tarayya mai mulki da Modan Limana na ci gaba da gangamin tallata 'yan takararsu. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban kwamitin zaben 'yan majalisa da za su wakilci 'yan kasar Niger mazauna ƙasashen waje a Ghana, Dr. Mamman Aminu Ahmadu Kundi, a hirarsa da muryar Amurka, shi ne ba da tabbacin cewa duk shirye-shiryen da suka dace na tafiya bisa taswira da suka shirya. Ya ce yanzu suna matakin shawarwari ne da al'ummar Niger a Ghana yadda zaɓe zai tafi yadda ya kamata.
Shirye-shiryenmu na kankama komai na tafiya daidai da taswirar da muka yi, daidai da tsari da muka yi. Tuntuni mun samu kayan zaɓe, mun kammala yarar ba cikin akwatunan zabe mun samu sunayen mutanen da za su tafi cikin rumfunan zabe domin su tafiyar da zabe kuma duka kayan aikin mu mun tabbatar da sun cika komai na tafiya daidai ba mu da matsala a halin da ake ciki muna cikin shawarwari da dukkan al'umma na Niger da ke cikin kasar Ghana domin mu samu mu shirya mu kimtsa kafin ranar Lahadi domin ba su damar su yi zabe kamar yadda ya kamata
Dr. Kundi ya kara da cewa za a fara kada ƙuri'a da karfe 8 na safe a kammala karfe 7 na yamma a mazaɓu 113 da ke cikin Ghana.
Tun 27,033 sun ɗauki katin zaben su tuntuni. A cikin mutum 32,766 da aka rubuta sunan su tuntuni. Mu a fatanmu a ce mutum 27,033 nan da suka amshi katin su na zaɓe ya kasance sun zo su duka da fifi sun yi zaɓe. A ranar ɗaya za a yi zaɓe kuma insha Allahu a ranar 18 ga wata Lahadi daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 7 na maraice insha Allahu kowa zai fito ya je mazaɓu 113 ke da kai a cikin ƙasar Ghana domin ya jefa ƙuri'a.
Yayin da zaɓe ke ƙaratowa, wasu jam'iyyun siyasar Nijar na shirya gangamin tallata 'yan takararsu. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta shirya taro a birnin Kumasi. A jawabinsa na gabatar da 'yar takarar jam'iyyar a Ghana, Hajiya Balki Hamidu Isaka, babban sakataren jam'iyyar ta ƙasa, Fuma Koye Gado. Ya yi kira da zaɓi Hajiya Balki domin kasancewar jam'iyyar ke da rinjaye a majalisa.
Jamhuriyar PNDS tarayya yau ita ce ke ci a majalisa, ita ce ke ci a wajen gwamnati. Kenan da fite kin da za ku ɗauka, ku ɗauki da fite da za su zuwa cikin gurfin PNDS tarayya cewa da ku je ku ƙara mu ƙarhi-ƙarhi, ku ƙara mu ƙarhi-ƙarhi shi ne za a ba da dama wakilanku su hiddo muku hakinku a wajen gwamnati. Kenan ka a ɓace ranar zaɓe, ka a ɓace a je a ɗauki da fite da ko ya je asamble ba ya zaɓin fana muku komi ba.
Jam'iyyar Modan Lumana kuwa a kasuwar Garba da ke yankin tsakiya ta Ghana ta yi nata gangamin inda ta tabbatar da 'yar takararta Hajiya Aishatu Mayaƙi. Hajiya Aishatu ta bayyana ƙwarin gwiwar da take da shi cewa 'yan Nijar mazauna Ghana za su kaɗa mata ƙuri'a a matsayinta na mace.
Ghana dai mun tabbata da mutanen Ghana insha Allah yanda 2016 muka samu deputy chinmu Honorable Yunus Ali insha Allah 2021 Ubangiji Allah ya kama mun kuma wannan gami lumana kuma ya samu deputy wanda zai zama mace wanda tana sai gaban ku.
A shekarar 2016 ne ƴan Niger mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'a a zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki wanda ke ba su damar aika wakilai 5 a majalisar dokokin kasar mai kujeru 171. Za a gudanar da makamancin wannan zaben a kasashe 15 waɗanda suka hada da 12 a nahiyar Afirka, 2 a Turai da kuma a kasar Amurka. Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hawwa Sharif da ci gaban labaran duniya.
Sun bayyana a yau Laraba cewa akalla mutane 59 sun halaka, wasu da dama sun bace a bangaren ruwa na kasar Girka yayin da wani jirgin kamun kifi dauke da bakin haure ya nitse a ruwa. An kaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin. Hukumomi sun ce zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 104 tun bayan afkuwar lamarin a cikin dare, wani wuri mai tazarar kilomita 75 daga kudu maso yamma na Girka a yankin kudancin Philippines. A yau Laraba karo na 12, majalisar dokokin Lebanon ta gaza zaben sabon shugaban kasa wanda ya kara tsawon gibin shugabancin kasar da ke fama da matsalar tattalin arziki na kusan shekaru 3. Zagaye na farko dai ya nuna nasarar da Jihad Arzor ya samu, wanda tsohon ministan kudi ne kuma tsohon babban jami'i a asusun bayar da lamuni na duniya, inda ya kasance a gaba da ƙuri'u 59 amma ya gaza cimma kashi 2-3 da yake bukata a zagayen farko a majalisar mai wakilai 128. Suleiman Faregai, mai samun goyon bayan kungiyar Hezbollah da kawayenta, ya zo na biyu da ƙuri'u 51. Zagaye na biyu dai yana buƙatar ƙuri'u 65 kawai na 'yan majalisar domin yin nasara, amma al'amarin ya yi ƙiƙiƙaƙa a yau Laraba sakamakon ficewar ɓangaren Hezbollah da kawayensu daga zauren, wato daga zaben, lamarin da ya sa aka gaza cimma wani al'amari a kai. Lebanon ta kasance ba ta da shugaban ƙasa tun ƙarshen wa'adin Michael Aoun a watan Oktoba da ya gabata.
A gaida Hawwa Sharif da cikaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Ranar 14 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin karfafa muhimmancin bada gudunmawar jini domin taimakawa marasa lafiya mabukata. Bikin ranar bana ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar rashin rukunin jini a birnin Agadez. Lamarin da ya sa hukumomin kiwon lafiya yin kira ga jama'a da su bada gudunmawar jini domin ceto rayuka. Wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar Lafiya ta Duniya ta keɓe ranar 14 ga watan Yuni kowace shekara domin bayar da tallafin jini ga marasa lafiya da ke buƙatar jini. Sai dai har yanzu a wasu ƙasashe da dama, musamman na Afirka, ba kasafai ake samun masu bada jinin yadda ya kamata ba. Misali, jihar Agadez da ke arewacin Nijar ta kasance guda daga cikin jihohin ƙasar da ake fuskantar ƙarancin masu bayar da jini. Ko da yake idan aka kwatanta da shekarun baya, ana iya cewa an samu ƙaruwar masu bayar da jinin ga asibitoci da mabuƙata. Hamisu Hamidu shine shugaban cibiyar kula da tattar gudunmawar jini CNTS a jihar Agadez.
Rana ce wadda za a jijjina ma mutane waɗanda suke zauwa yau da kullum suna bada jini, don saboda jini in ya taru wani lokacin nan ne za a sallama mutane, duk in suka zo amsa jini sai a sallame su. Ka san duka santar na bada jini ba a cewa ba matsala. Yanzu rukunin jini waɗanda suke da wuyar samu, a police amma bima abima, duka waɗannan su ne masu wuyar samu. Lalle sai an kama masantar mutane kamata ta yi kungiyoyi suke zauwa suna bada jini, kingin masu ɗauki wannan salo a wannan lokaci na matsalar jini.
Mata ne dai suka fi hallara a cibiyar kula da tattara gudunmawar jini domin bayar da jini ga mabukata.
Na zo ne in bada jini saboda taimaki al'umma wanda suke da ƙarancin shi da wanda ba su da lafiya. Taimako abu ne mai amfani, kada samun lada kuma, musamman ma taimakon jini yana da muhimmanci. Na zo in bada jini.
ne na ba ga gaya nan a cecirar al'umma shi yasa na ba da jini ne na zoye na ba ga ban shi koyin ba alhamdulillah saboda in cecirar al'umma na ba da jini suna kwanci a asibi ba su lafiya suna bukatar jini.
Ita ma malama Hawwa'u da ta shafe shekaru fiye da 20 tana ba da gudunmawar jini ga mata masu juna biyu ta ƙara amsa kiran mahukunta domin ceto rayuwar al'umma.
A shekara ma 20 yana ba da shi jini saboda in cuci al'umma tunda dai abu ne mai kyau ba da jini kuma tsawon lokacin nake ba da jini kyauta ne dai nake ba da shi kowace shekara ni sai na zo na ba da shi jini saboda dai taimako mata masu aifa kama wataran akwai mace da za ta aifuwa ba ta da jini kaga sai a kire ni da na zo ni ma na ji dadin ba da jinin nan ina taimakawa mata masu aifa ina ba da jini ina.
Albarkaci wannan ranar Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe su ƙarfafa ayyukan waye ka al'umma akan game da mahimmancin ba da jini akai-akai don raya duniya ta hanyar tanadin jinin da zai wadaci buƙatun marasa lafiya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wato yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da duba sanya hannu kan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma sake shiga Yobe don jin babin ƙarshe na matakan kula da ɗaliban da suka dawo daga Sudan don gujewa fitina. Kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata, ko ba ce kai tsaye almajiran Najeriya 'yan arewacin Najeriyar ba ne, za a ga almajiran da sauran yara ƙanana na neman nakalaci a birane da ƙauyuka. Akwai kimanin yara miliyan 13 da ke ragaita kan titunan Arewa, wa'imma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu. Tsohon ɗan majalisa Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari. Shi mai hukumar da wannan doka za ta kafa za ta yi wa almajiran ne.
Na ɗaiɗai za ta shigo da tsarin ilimi na almajirci a matsayin tabbataccen amintaccen tsari a hukumance wato formal education recognition. Tsarin ilimi yanzu ba boko ba kawai ne ilimi ba kuma turanci ba ne kawai iya turanci kawai ne ilimi. Duk wanda iya ilimi a Hausa ne a Larabci a jami'a ya rubuta ya karantawa kuma yana da wasu shekarun rukuni a koya mai wasu sassa na darussa to wannan ilimi ne. Sannan kuma za a shakarar shaida wato certificate na cewa shi ma'ilmanci ne kawai wanda ya ƙarshe mashi jahili. Na biyu za ta kafa hukuma wadda ke da ƙarfin ikon kiran duk wani sassa na masu faɗa aji a tattauna wannan matsala da matakai da za a warware wannan matsalar almajirci da kuma yaran da su zo makaranta a kudu da kuma arewa. Dan ba wai makarantar almajirci ba ne har da yaran da su zo makaranta a kudu. Misali mun zauna da mutanen kudu musamman gefe Yamare ko kuma gefe Niger Delta. Mutumin kabilar Ibo suka ce mana cewa yaran zai zauna a wani ca a shago yana tarra container da aka kawo mashi 100 a sati ko a wata. Sannan sarrafa kayayyakin kere-kere ko na mota sannan ya iya lissafi da tafiyar da hada-hadar kuɗi a duniya gaba ɗaya amma wai a ce mashi jahili dan baya da primary school suka ce wannan ma shi kanshi ilimi ne kuma suna da su da yawa ko kuma ka je kasuwar Aba ko kuma garin Aba wanda zai dinka ma shirt da wando da belt ya yi takalmi wannan shi ma kanshi gundarin ilimi ne su ka gefe suke ne kuma su can wajen Niger Delta abubuwan su na kifi da noma da kiwo da tafiyar da teku suka ce su ma suna da ɗimbin ilimi da su ma kasashen yamma ko Turai ke zuwa su ba su certificate na sanin ilimin dajin wannan sarƙaƙi na fadamuna su amma munan kawai kace jahili ne. Mu kuma arewa mutum za ka ga ya haɗa shi Qur'ani ya rufe littafi ya fi 20 ya kai matsayin professor amma wai don ba ABCD wai kaga wai a ce mashi jahili. So wannan hukumar za ta haɗa kowa da kowa da kudu da arewa da musulmi da krista domin ko a samu mafita a rereye duk waɗannan matsalolin sannan kuma kowa na ci sannan jihohi na arewa da ke da ɗimbin al'umma na almajiri kuma sun san muhimmancin wannan tsarin ilimi su kafa irin wannan hukuma a jihohinsu duk yana a cikin wannan doka. Sai sashin samar da kuɗaɗe na wannan doka ta an fito a dokar hukumar za ta fidda wasu dabaru na samar da kuɗaɗe bayan ko na gwamnati an ba da nasu haƙƙi da waɗanda za a bayar domin tafiyar da ita dabaru na wannan harkar kimiyya fasahar girgi na wayannan makarantun da samu da kudin shiga da kuma gidauniyar da za a yi mata a nan Najeriya da waje ba wai sai an cira kudin budget ba amma dai haƙi na gwamnatin tarayya na jihar na budget dole a sanya shi a ciki na uku dokar ta yi magana kashi na hudunta cewa duk wayannan makarantu da ake na almajiri schools a mayar da su karkashin wannan hukumar domin ci gaba da ilmantar da karantar da ya ƙara yawanci irin su da kuma guraren koyon sana'o'i dogaro da kimiyya da fasaha dan yanzu wayannan makarantun wasu jihohi ma an karbe su an ba da su a wasu offices dan suna zaune ne a Karazube bayan wannan kuma sai alaka ta ƙasa da ƙasa da sauran hukumomi da ke harka kan ilimi wannan ita hukuma za ta yi aiki tare da su domin ci gaban wannan sashi na ilimi tarbiya sanin ƙasa da kuma sauransu kamar misali hukumar UBEC ta ilimi bai daya da hukumar Nomadic Education ta makiyaya da kuma ilimin manya da kuma NDE ta koyar da sana'o'i da samar da aikin yi da hukumar ma NYSC da dai sauransu
a dutsen gaya zaka tarasa akwai makarantar primary akwai secondary akwai jami'a duwa zangada wato nau'in karatun yaran kenan shin ana nufin anan in an jawo wannan zai zama yaran ana ba su takardar shaida kenan
za a ba su takardar shaida matsayin primary wanda a daidai da primary yadda su mailmanta ko masana a wannan sashin za su zauna kasan wannan mataki na farko wanda masana za su zauna a fadin Najeriya da ma duniya gaba ɗaya domin a fidda wannan tsarin kuma dama akwai shi don IQT as watan sashin Islamic tsangaya da Quran Education na UBEC dama sun rubuta kasidu da ya akan wannan gefen wanda kuma kai level ɗin ko kuma matsayi na gaba da primary watan secondary su ma akwai wa'annan tsarin na ba ta kare shirin ta MBIS National Board for Arabic and Islamic Education wadda ita ma ɗaya take da matsayin NECO waye ko NAPTEP wadda ita ma dokar ita ma tana gaban shugaban kasa wato duka wannan dokokin ba komai bane ille yin adalci da baiwa miliyoyin al'umma iyaye da kananan yara a Najeriya haƙƙi
mun gode tsohon dan majalisa Shehu Balarabe Kakale
are wazumin ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura dalibai daga Yobe don karatu a kasashen Larabawa Malam Umar Abubakar kan bin kadun daliban da rikicin su da ya tilastawa suka dawo gida inda yake karfafa samun ilimin da ya dace don yaki da tsaurin ra'ayi da kan kai ga ta'addanci
to akwai darussa da yawan da wanda mun doka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen tsaurin ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa sauraron ra'ida da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba
to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimin na arewacin Najeriya yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura dalibai su dau nauyin su zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi
a gaskiya kam don saboda ita Al-Azhar University makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number 1 a duniya kuma Al-Azhar University ta bude kofofinta duk wani jahan da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta bada tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu sannan ita Al-Azhar University kullun yau mai abin da take kokarin shine al'umma mu na Najeriya su fahimci addini musulunci ba addini bane na ta'addanci addini ne na zaman lafiya musamman abinan jihohimu na arewa suna iya bakin kokarinsu sai da problem da muka samu rashin tsari da sauransu shine ya bambanta da nacin kasar Misra to shi yasa muke kira ya kamata su ma su zo su kai dalibai zuwa nan Al-Azhar University saboda su je su koyi wannan tsarin da ake da shi na addinin musulunci da kuma ingantaccen karatun da wanda tun asali ma kasar Misra tana da tarihi su samu wannan dama na wannan ilimin mai albarka
in mutum zai nemi wannan abin ya nuna sai yana jin larabci ne ko kuma ko dan boko ma zai iya cin gajiya
su wannan bangare biyu ne idan wanda ba shi da bai san komi ba har ma in ya je can din suna da ajin da za su koya masa larabcin daga level 1 har zuwa mataki 12 daga nan idan ya gama in wanda shekarunsa bai abin nan ba to za su iya su bashi mataki na farko level 1 kenan part 1 kenan yayi karatun sana degree wanda kuma babba ne suna inda suke bada horo yanda zai fahimci addinin da yanda zai yi karatun larabcin har ya bude littafai ya yi karatu. Sannan ɗaliban da wanda ake bukata wanda aka yi su can su ne waɗanda suke da ɗan background, wanda suke da ɗan tunya ɗan larabci, wanda kuma suke da haddan Qur'ani, wanda mutum ya haddace kamar izib 30 ko 10 ko 15, waɗannan duk za su je su yi karatu a can. Wanda musamman in sun je can din ba za su shiga part 1 direct ba, sai an koya musu larabci na shekara guda tukuna su shiga part 1, saboda karatun ya musu sauki. Saboda karatukan da ake yi a Najeriya, larabci din daban da na can din, saboda can shi ne asali.
Duk kwarewar mutum a nan yana so ya je can ya ƙara gogewa.
Wanda haka take.
Masu sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara
kasa. To madalla an gaishe ka, yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan turo mana ta email. Saurare, sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika, rushe shatalatalan da ke titin hanyar zuwa gidan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Ganduje da sabon gwamnan jihar Kano Abba Yusuf ke gida-gida yayi samsan bai dace ba, ganin cewa yin haka ya nuna karara ba yaran Kano ne yake sanyi yayi ba, cin zarafi ne kawai yake sanyi ma tsohon gwamna Ganduje. Da fatan sabon gwamnan zai daina wannan cin zarafin, domin idan an ce haka za a ci gaba, to duk aka samu canjin gwamnati shi ma za a yadda kaiwa dan uwa. Sai kuma sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, inda yake cewa jama'a da ke yin gine-gine ko zuba shara ko toshe hanyoyin ruwa, da fatan za ku daina duba da ganin yadda damuna ta fara kankama, don ku kauce daga fuskantar ambaliyar ruwa, domin ambaliyar ruwa ka iya haifar da dimman asarori na rayuka da dukiyoyi. Shi kuma Abubakar Kawu Girgir cewa yayi salam VOA Hausa. Tabbas muna lalle marhaban da wannan tsari da gwamnatin Tinubu ta kawo na ba da rancen kuɗi ga ɗalibai, domin batun kuɗi shine babban ƙalubale da matasa, musamman 'ya'yan talakawa, ke fuskanta a tafiyar karatunsu. Da yawa sai sun fara karatun, amma dole ta sa su watsar, ba wai don ba sa so ba, sai kawai don matsalar kuɗi da ke tasiri. Muna addu'an wannan tsari ya tabbata kuma ya dore, sannan waɗanda aka yi domin su amfana. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Mutane fiye da 100 ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a kogin Niger da ke arewacin Najeriya a daren Litinin, bayan da jirgin da suke ciki ya kife a cikin ruwa. Da sanyin safiyar yau Laraba, wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai garin Odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 3 da jikata wasu mutum 13. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani ne da manyan makamai masu linzami guda 4 wajen kai harin. Hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makami mai linzamin ya fada akan wani wurin gidaje ajiye kayayyaki, inda anan ne mutane 3 suka rasa ransu. Harin da Rasha ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin na Odessa. Hukumomi sun bayyana a yau Laraba cewa akalla mutane 59 sun halaka, wasu da dama sun bace a bangaren ruwa na kasar Girka, yayin da wani jirgin kamun kifi dauke da bakin haure ya nitse a cikin ruwa. An kaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin.
Masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakatar shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT na Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hauwa Sharif, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni wato Dadi Balawe, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya.